الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan farfajiya wanda take mai dimbin alheri gida wanda yake na ilimi gida na karatu a yau 18 ga wata na Zulqa'ada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 17 din watan 6 miladiya ta 2022 fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abin da za mu saurara sannan kuma da abin da za ambata sannan wannan muna fata Allah subhanahu wataala ya sanya wannan zama ya zamanto ɗaya daga cikin sabubban da za su sabbaba mana samun rahmar Allah subhanahu wataala a ƴan uwa musulmi bi kulli ujala kasancewar an bada lokaci kuma an saba shi da kusan awa daya wanda kuma la'alla shi wanda ya fara bayanin na sine busanar da kuma cewa za a fara ƙarfe 20:00 za a fara duk da cewa an samu sauyin lokaci a cikin gaggaran lokaci a abinda nake so in fadakar da ƴan uwa a irin wannan zama a irin wannan waje su ne wasu abubuwan da na yi ishara a kansu a wancan zaman da aka yi a nan da sati biyu sun gabata lalle dukkan ɗadam ɗin da yake rayuwa a yau ya san cewa muna rayuwa a cikin wasu lokutan da suke cike da fitintinu kala-kala fitina ta kowane ɓangare ɓangaren da kake tsammani da wanda baka tsammani da abin da kake ga cewa zai iya zamantowa fitina da wanda ma baka tsammani duka za ka gansu a matsayin fitina sannan kuma fitintinun nan ga su nan kowane lokaci kowace sahiya kyankyasan su ake saboda a batar da mutane a kange su a sabke su daga tafarkin Allah subhanahu wataala zuwa ga abin da yake son zuciya ne zuwa ga abin da yake bata ne bin hanya wanda yake na shaitan to wannan babu wani abin mamaki a cikin haka dukkan mutumin da ya san addini ya karanta maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ya'ti 'ala an-nasi zamanu wani zamani wani lokaci zai zo ya riski mutane al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamara dukkan mutumin da yake ruko da addinin shi to wannan mutumin kai ka ce kamar mutum ne wanda aka miƙo mishi garwashi aka ce ya bude tafin hannun shi a sa maka garwashin wuta a ce kuma ka jimke wannan hannun naka kaga ba kowa zai iya ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya mage dar dugu kamar da Bahaushe yake cewa to lalle tabbas wannan lokaci muna cikin irin waɗannan lokutan da waɗannan fitintunu ga suna wannan suna faruwa an kai matakin da mutum ya shelanta ko ya bayyana abin da yake addini shine yana nema ya gagara yana nema ya citira yani duk abin da yake da alaka da abin da ya shafi bauta wa Allah subhanahu wataala da mai da al'amuranka zuwa ga Allah ya zama bayyana shi wani al'amari ne wanda yake sabo a cikin al'umma ka bayyana cewa kai mai addini ne ya zama to kalubale ne mai girma to wannan duka babu karaba babu a wani abun mamaki a cikin haka idan muka dubi zuwa ga abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana sannan hadisi na biyu hadisin annabi Muhammad da yake cewa bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariba fa tuba lil ghuraba addinin ya fara a matsayin bako da mutane ɗan kadan sannan haka zai zo ya wayi gari bako da mutane ɗan kadan to mazallar kici fa tuba lil ghuraba madalla da wannan ɗan kadan kin nan waɗanda su ne a cikin mutane a wata riwaya yake cewa aka tambaye shi man humul ghuraba ya ma'akin Allah su wane ne waɗannan bakin waɗannan mutane ɗan takaitattu ɗan kadan a cikin al'umman nan yace allazina yuslihuna idha fasada an-nas sune mutanen da suke kokarin kawo gyara a lokacin da mutane da yawa daga cikin al'umma ya zamanto sun bata ana cikin halin bata sai zamanto ga wasu mutane su kokarin su ya za a yi su maido da bayin Allah zuwa ga tafarkin da yake madaidaici da subuta wa Allah subhanahu wataala waɗannan su ne al-ghuraba sannan kuma akwai wasafi da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga waɗannan mutane fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin waɗannan ɗan kadan yin ɗan uwa musulma wasu kalmomi nake so in ambata zuwa gare ki saboda a irin yanayi ko kuma in kirayi wannan zaman da suna sako zuwa ga daliba ɗan jami'a yani sako na musamman zuwa gare ki me ya kamata ki ya ya kamata ki a cikin wannan rayuwar da kike ciki saboda rayuwa ce wanda take ta wucin gadi abu na farko tazakkari annaki antibnatil ghad allati satakbur wa tu'annis baitan wa usratan wa'lami anna a'zama ma tadakhirinahu huwa taqwallahi azza wa jalla abu na farko da ya kamata mace a irin yarinya irin wannan matsayi na abin da ya shafi karatu na jami'a ki rika tuna cewa ke ce diyar gobe yani ba yanzu ba ki rika tuna gobe ki rika tuna mustaqbal abin da zai zo a gaba wannan abu shine wajibi abu na farko da ya kamata ki rika tunawa a cikin kanki ki rika tuna cewa ke ce zaki zo wata rana ki zamanto shugaba ko kuma ki zamanto wata jagora a cikin wani gidan da yake dauke da mutane diyanki la'alla har akai matakin da za ka yi jikoki da sauransu to ki rika tuna irin wancan lokacin kar a yau ki aikata wani abin da zai zamanto kalubale ga wancan rayuwar naki na gaba sannan kuma ki sani lalle cewa mafi girman abin da zaki guzuri da shi a iya wannan zaman da kike a cikin wannan lokaci shine taqwallahi azza wa jalla tsoron Allah mai girma da buwaya ya zamanto shine tunaninki a kowane lokaci duk abin da zaki aikata da duk abin da zaki fadi da duk inda zaki tahi ki rika tuna girman Allah subhanahu wataala kuma ki rika ganin cewa lalle Allah mai girma da buwaya yana ganin ki dukkan aikin da zaki aikata wannan ko ba mace kadai ba hatta kowa da kowa ma ko a rayuwar jami'an ko a rayuwar wajen jami'an mutun ya sanya wannan tsoron Allah ya zamanto maka a matsayin shine a shi'ar shine abinda kake tunani kowane lokaci wannan zai hana ka fadin maganganun da ba haka nan ba wannan zai hana ka aikata ayyukan da ba na kirki ba zai hana ka tahiya inda bai kamata ba amma duk lokacin da ya zama mutum bai da guzurin waɗannan abubuwa gaba daya to babu wani abin da baya iya aikatawa yanzu a yau babu wata banna wadda Allah mai girma da buwaya ya bada labarin ta a cikin al'ummomin da suka gabace mu face a yau ana aikata waɗannan abubuwa wanda mutanen annabi Lut alayhi salatu wasalam suka yi Allah ya halakar da su liwadi go Allah ya aiko da mala'iku ta kanas suka biyo ta gidan annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam suke cewa ga abinda Allah ya aiko su zuwa gare shi ne su je su halaka mutanen annabi Lut sai annabi Ibrahim yake ce musu inna fiha luta a cikin wannan garin da za ku tafi akwai annabi Lut suka ce nahnu a'lamu biman fiha mu ne mafi sanin wanda yake cikin ta za mu tsiratar da shi da suka yi imani tare da shi kaga waɗannan mala'iku suna zuwa garin Allah ya zuba musu Allah ya huddo su a siffata mutane kuma mutanen ma mutane masu bala'in tsananin kyawu suna shigowa alƙarya ta annabi Lut alayhi salatu wasalam sai aka ba hawara ba da labari ana ba da labari ai an yi wasu baki wannan baki kuma suka safka a gidan annabi Lut abin da ya faru shine mutanen annabi Lut sai suka zo suka yi cunturundu suka yi cancas a kofar gidan shi suna so a ba su waɗannan mutanen su je su yi liwaɗi da su annabi Lut alayhi salatu wasalam ya shiga halin damuwa yake cewa alaysa minkum rajulun rashid wai ku babu wani mutum mai hankali mai shiryasuwa a cikin ku wanda zai kwatanta muku wannan abin da kuke ba daidai bane ba yace wa hadha yawmun asib wannan yau rana ce ta kumci ta shiga kunya mutanen ka kana ta musu wa'azi kana ta musu kaza ga wasu wakilan Allah sun zo a daidai lokacin da sun zo suna so a ba su waɗannan wakilan su je su aikata lalace da su a lokacin waɗannan mutane suka ce wa annabi Lut alayhi salatu wasalam aji hankalinka inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik mu manzanni ne na ubangijinka ba za su iya kaiwa zuwa gare ka ba karshe dai ɗan uwa waɗannan mutane Allah ya halakar da su gaba ɗayan su me suka yi liwati mutanen annabi Salih taguwa su kashi mutanen annabi Shu'aibu makayi suke tawayewa yani ba sa yin awo yanda ya kamata mutanen kaza kaza suka yi to sai ka samu waɗannan laifukan gaba ɗaya sun tattaru a cikin wannan al'umma babu kusan abin da ba a aikatawa amma muna cin alfarmar addu'ar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi akan ta kar halaka al'umma gaba daya amma in ba dan wannan ba wani laihi ne ake aka aikata a baya wanda ayo ba aikata shi balle duriya ma yanzu magana da ake na auren jinsi na namiji da namiji mace da mace magana ta mace da mace an taba ka taba jin labarin shi al'ummar suka gabata babu sannan mutanen Annabi Lut alaihi salatu wassalam liwa'i da aka ce suna aure suke yi ba haka nan bane ba kawai fasikanci da lalaci suke aikatawa amma a yau fa za a zo a zauna a ajje mutane da sunan cewa sun yi karatu a kawo irin wannan dokokin su ake wai suratta ba hannu su yarda cewa namiji da namiji mace da mace a matsayin doka ko kuma yanci ko kuma ganin dama ko wayewa ko makamancin wannan a daidai lokacin da ɗarin yana jin cewa ya shiga wani ƙarni yana cikin wani cycle din da yake ga cewa ya waye al-qarn al-21 ina wayewa a cikin waɗannan abubuwa babu me ya kai mu zuwa ga waɗannan matakai ya rashin jin tsoron Allah duk abin da dan adam zai yi in ya wohintu daga tsoron Allah to dabba ma ta yi shi Allah kiyaye dan haka mu sani abu na farko kenan mu rika tuna Allah duk inda muke ka tuna Allah subhanahu wataala ki tuna Allah duk inda kike abu na biyu kuni aqila ki zaman to mace mai kaifin hankali mai tunani ki rika muraqaba kina control din abubuwan da kike aikatawa sannan kuma kina mai kashe din aikata duk wani abin da mayu shawwihu suratake duk wani abin da zai iya lalata a imajinki ki kokari ki nisance shi magana ce aiki ne alaka ne da wasu mutane a wato zuwa waje kaza ne duk wani abin da kika san zai iya lalata miki imajinki ga ki a matsayin wani abu daban to wajibi ne a matsayin ki ta mai hankali a matsayin ki ta mace musulma ki zaman to kin nisanci wannan al'amari wannan wajibi ne saboda rishin hankali ko kuma rishin amfani da hankali shi yake kai dan adam zuwa ga turba ta nadama ya rika nadama me yasa nayi kaza ta rika nadama me yasa na aikata kaza a daidai lokacin da surar imashin ki ta lalace gaba daya za a zo a zauna a rayu a haka idan aka rabu wani ba za ka kara ganin shi ba sai a mahshar ina ne mahshar shine inda Allah zai tara al'umma a gobe kiyama a musu hisabi akwai wanda in kuka rabu daga rayuwa ta jami'a ba za ka kara ganin shi ba lalle sai a wannan wajen kar ka bari ya tahida wata imashin ka wanda take bata da kyawu saboda wasu ayyuka da ka aikata wasu ayyuka da kika aikata mu yi kokari mu kiyaye mutuncin mu mu kiyaye darajar mu mu kiyaye kimar mu ya zamanto duk wanda koda bayan wasu shekaru ko a tele za a hasko ka misali mutun ya ganka to ya san cewa wacce mace ce wanda take nutsatsa wanda ta san inda aka sa gaba kamamma wanda ta san abin da ya kamata abu na uku ki sanya hijabi a matsayin shine wani alama wanda za a iya gane ki da shi abin alfaharin ki abin jin cewa kina cikin daukaka ya zamanto miki dalili ne na kama hanya ta kunya wannan hijabi da zaki sa kar ki rika jin abu a cikin ranki cewa kaman takura ce wallahi shine mutunci ki shine darajar ki babu wata sauran kima ga macen da za ta huto haka nan sungulum kinta yani ta huto mujarrada anil hijabi shar'i ta huto ba tare da wani abin da yake sutura ba kar ki dauka cewa wayewa ne ki huto kanki a waje wuyanki a waje kirjinki a waje la'alla wasu bangarorin jikinki a waje wallahi wannan karshen da aranci ne da kaskanta da komawa baya babu wayewa a cikin hutowa ba hijabi wannan hijabi shine kimaki shine darajarki ubangiji subhanahu wataala yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ayyuha an-nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana allahu ghafurar rahima allah yake cewa ya kai annabi ka fadawa matanka ka fadawa dukkan wata mace mai imani yudnina alayhinna min jalabibihinna su sassabtar da tuhansu yani karki sanya kayan da yake bayyana tsareji ya tabbata a cikin hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sunfani min ummati sunfani min ahli an-nar lam arahuma yace nisa'un kasiyatun 'ariyat مائلات المميلات رؤوسهن كأسنمة البقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا مثلا لك يتشوى أكوى كلام متاني قدابي أتكال الأمة مثلا لك أمو تاني يتشى أما شبه غنصبا أما ذا سوء أقبا سوء نيني يتشى نساء كاسيات عاريات كلام ماتن دا كاسيات تاسا كايا عاريات أما كما أديدي لوكتن دا تهاهن دا تاسا kuma a cikin tsiraici take saboda kayan bu sutunta al'auranta ba mailatun ta kau karkacewa ta farki mumilat ta za ta karkatar da mutane mazallace daga cikin siffarsu rukusuhunna ka asnimatul buqtil ma'ila kansu kaman tons to anna tozo nasa namijin saniya sa ko aiwa dalo ba iya da tozo ba wannan tozon nashi haka zaka ga kansu ya laubashe zaka ganshi da alama ta isharar ko an kulla wani abu yayi sama haka yayi zanko shi sa hatta da koda wani shushu zaki saki darma kanki haka kanki haka nan ki saki gashi gare ki sake shi wannan dan tukkun da zaki alama ne na mata ɗan wuta inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kware da gaske ya tabbata a cikin hadisi ingantacce alama ne na mace ɗan wuta ake gane ta da mi da wannan tukkun nan haka kenan koda gashi gare ki sake shi ya safka karki wannan tukunna haramun da haka kenan dai ala ayati hal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata irin wannan kalan mata a cikin mi a cikin ɗan wuta da haka kar da ki siffanta da wani siffa wanda zai zamanto miki ɗan wuta haka daga cikin abin da wannan hijabu shar'i hijabin nan na shari'a da zaki sanya ke zamanto miki dalili ne da alama na kunya saboda mace ana so ta zamanto mai kunya duk macen da ta huto ba hijabi wallahi alama ce akan cewa wannan matar babu wani alama na kunya tare da ita ko daya kuma kayanta gaba ɗaya ta hada ta tattare su daga gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunya shine mace an tambaye su daga cikin malamai cewa me ake cewa mace a cikin ta'arifin da suka bada definition din mace suka ce kunya shine mace duk lokacin da mace ta zama to mujarrada anil haya ta huta ta bar kunya to ta huta daga mace ita ba mace bace ba kuma ba namiji bace ita ta kama wani hali daban wanda ba can ba kuma ba nan ba ubangiji subhanahu wataala ya wasafta mace da jinjinawa da yayi ga ɗaya daga cikin matan wadiyan wannan lattijo wanda annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya baro kasar fir'aun walamma tawajjaha tilqa'a madayna wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihi mumra'atayn tazudani قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير حزوا قرشن اوين لوكتين ده النبي موسى عليه الصلاه والسلام يزو wannan wajen وجد من دونه ممرأتين تزودان gacan mutane suna shayar da ruwa a rijiyoyi sai samu su ɗan mata guda biyu a gehe sai ke tambaye su ma khatubukuma me yasa ku ko ba za ku je ku share da dabbobin ku ba kuna zaune a nan kuna kallon mutane kuna jira me kuke jira suka ce ba ma shayar da dabbobin mu har sai waɗannan tawagan mutanen sun kare sun tafi annabi Musa alaihi salatu wasalam da ya ga haka fa saqalahuma sai kura dabbobin nasu sai je shayar da dabbobin nasu gaba daya sai kowa inuwa ya kwanta su kuma waɗannan ƴan matan da suka kama dabbobin su kora sai suka tafi suna zuwa gida mahaifinsu da yake mahaifi ne wanda ya san inda aka sa gaba ke ce kike da yara kin san ga lokacin da suke tasowa daga makaranta ko lakol sai suka taso kafin wannan lokacin kaga ya kamata a tambaye dalili ya kai kuka zo yanzu alhali lokaci kaza ya kamata ku zo ko kuma a kun dora ya akai me yaro to sai tambaye su me kasu da wuri suka ce ga abin da ya faru wani ya shayar musu da dabbobin su kaza sai wannan mahaifin ya aika su akan su je su kirawo wannan mutumin waye mutumin nan shine annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa alaihi salatu wassalam yana zawwa sai wannan lattijo ya nuna mishi cewa yana so a lokacin da wannan ƴan matan suka kama hanya za su zo shine Allah yake cewa waja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in sai ga wadaya daga cikin waɗannan ƴan matan tazo tana tahiyya ala istihya'in a cikin yanayi da siffa na kunya wasafta ta da kunya Allah subhanahu wa ta'ala da haka ake son dukkan mace musulma ta zama tana da kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al haya'u shu'batun min al iman kunya wani kaso ne daga cikin imani la imana liman la haya alahu, babu imani ga mutumin da bai da kunya. Duk mutumin da bai da kunya babu imani tare da shi. Kunya shine dan Adam, in aka rasa kunya to an rasa dan Adam. Da haka wannan iya da kyau mu kiyaye waɗannan abubuwa, iya da muhimmanci kwarai da gaske. Yarinya ta zamanto tana da kunya. Misali ke ce kika zo kun zo shiga bisu ne, to karki zamanto kina furmutsi da maza, yani wani namiji a gabanki, wani a baya, wani a damanki, wani a hagunki. Wannan ba siffar mace bace ba, kammalalla wanda ta tasa abin da take yi. Haka lokacin da aka zo misali wajen karatu za a shiga, in ma ina za a shiga dai, karki yarda ki cakudu ki garwayu da maza da sunan cewa ai ke yanzu a kallabi ci tsakanin rauna, yani kin waye ke ba komai bane ba na ai wannan. Kuskure ne a cikin rayuwa. Sannan kuma dan Adam ya guji saba ma Allah subhanahu wataala komai karancin wannan abu. Kai yanzu rayuwa ne kake, kina ne kina karatu ne kike yi. Famanki Allah subhanahu wataala ya sanya wannan karatun naki albarka. Allah ya sanya wannan karatu ya zamanto a sila ne na amfanonki a nan gidan duniya da gobe kiyama. Sai zamanto kin zo kin tare, ko kuma ka zo ka tare banda saban Allah ba abin da kake yi. Kai kuma yanzu ne kake za ka kama hanya. Sannan kuma mustaqbal din da kake nema yayi kyau, kana so kai samu avenir mai kyau, wannan avenir din a hannun Allah subhanahu wataala yake. Mutum nawa ya karatu ya samu doctora amma kuma ya rasa abin da zai ci. Suna nan Brigitte, sai ga wani kuma da dan karatun shi wanda bai taka kare kare ba, kuma Allah ya ba abin albarka. Me ake nema? Allah ya albarkanci abin da zaka samu. Wannan albarka ko ba za ta tabbato ta samu sai a cikin yiwa Allah subhanahu wataala biyayya. Ko da zaki samu wata ko wani yana abin da ya ga dama kuma Allah bude mishi bohi, to wallahi wannan talalace. Wa umli lahum inna kaydi matin, Allah ce talala nike musu, kamu na iya da sanani. Zaka samu wani na sa'a ma Allah, tana sa'a ma Allah al'amuran ta komai na tafiya yanda ya kamata, to wallahi wannan hatsari ne ba na wasa ba. Daka mutum ya takaita ki zamanto daga cikin dabi'u da halayenki, wannan hijabi da zaki sa zai zamanto miki alama na mutunci da daraja da kamewa da kunya da sanin ya kamata. Abu na hudu, ki guji sabka daga asalin abin da yake dabi'unki da halayenki wanda yake na addini ne. Kar ki sabka daga mabda'in da na tabbatar da cewa duk wanda za ta zo jami'a to alal aqal sai an samu mahaifinta ko mahaifiyarta sun zaunar da ke sun ja hankalinki akan wasu ababen da ya kamata ki kiyaye. Wata kuma za ka samu ma ga duk lokacin da aka tarbiyyantar da ita a gidansu kafin ta kai matakin da za ta zo jami'a, to ga irin abin da ta san gidansu, wannan abin akan shi ake tahiya na ayyukan alheri, na sanin ya kamata da sanin ya dacewa. To kar ki sake ki sabka daga sama waɗannan asalin, ki tsaya akan su. Duk abin da kika san mahaifinki ya faɗi miki akan cewa wacce kakki kaza, mahaifinki ta ce wacce kakki kaza, ki guji kaza, ki guji kaza, ki guji kaza, wallahi ki tsaya akan waɗannan nasihohin da mahaifinki suka miki. Kar ki zo anan ki samu wani ɗan kamun iska ko wata ɗan kamun iska ta juya miki akalan tahiya. Ki tsaya akan mabda'inki. Wannan rayuwa ce takaitacciya, lokaci da ɗan kankane kuma karewa zai yi. Za a zo ai kaman ba ai ba. Duk abin da ka shibka na lalaci, na ba daidai ba, na rashin sanin ya kamata, to ka tabbatar da cewa wani abu ne wanda zai iya riskanka a cikin rayuwa. Da haka al-alaqatul muharrama, duk wata alaka da take ta haramun wajibi ne ki nisance shi. Sannan kuma kora zaki shiga cikin halin kumci na rayuwa, kar da shiga halin kumci na rayuwa ya sanya ki sabka daga kan abin da addini ya karantar da ki tsaya akan wannan abin da yake mabda na addini ne. Ki yi hakuri, wasiqi billahi, ki samu tabbas da garanti daga Allah cewa annahu la murrun yabqa, babu wani rishin jin dadi ko kuma wani abin da yake tsananin da yake dawoma, babu shi. Fa inna ma'al usri yusra, duk inda aka samu kumci to sai an samu mai sauki ya biyo bayan wannan kumcin nan. Da kake kiyaye abubuwan da kika zo kike tafiya a kansu na addini, ki kakki yarda daidai da kibtawan ido mutum komin matsayin shi, kada sauke ki daga saman matsayin ki wanda yake na addini. Addini ki shine rayuwanki, addini ki shine mutuncinki, addini ki shine kimanki, shine darajarki, shine daukakanki. Kar ki sake wani abin ki na addini wani ya wasa da shi. Sannan wannan mutumin kuma ko ya kai ko wane ne, saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ba a saba ma wani halitta cikin ba ma wani halitta da'a cikin saba wa mahalicci wanda shine Allah subhanahu wataala. idan kika ga abin zai iya zaman towa barazana ga mutuncin addinin ki da rayuwarki to ai babu wani abin da yake tilas akai addini ki yayi miki komi darajarki da kimarki da kamewanki yayi miki komi duk abin da kika zai iya zaman towa barazana kika buga kika kada kika rage ko karatu yake bari fa abin da za a yi Allah ya ga abin da kika yi kuma Allah zai godiya akan abin da kika yi Allah ma rayuwarki albarka ya ma rayuwar ƴaƴanki albarka akwai labarin da Sa'id ibn al-Musayyib ɗaya daga cikin magabata wanda wasu suna cewa shine khairut tabi'in Sa'id malami ne mai tsoron Allah yana da diya wanda wannan diyar tashi duk wani bangare na abin da shi karatu dai da yake da alaka da addini babu abin da ba sani ba ta da Qur'ani ta san hadisi ta san tafsiri ta san aqida ta san fiqh ta san komi wannan bawan Allah babu wani irin kalan mutumin da ake ga cewa dan ajin tabarkalla ne a cikin al'umma face sai da yazo neman auren wannan yarinyar wannan mutumin ya hana karshe wa ya aura mata wani almajirin shi wannan almajirin nashi matar shi ta rasu kwana biyu yayi giyabi ya zamanto yayi shome zuwa makaranta lokacin da yazo sai kace mishi wani lahiya sai yace wallahi malam matata ta rasu sai wannan malam ya tsaya da shi bayan an kammala karatu yake cewa akwai diyata idan zaka amshe ta a matsayin mata ne kuma zan aura maka ita karshe yaro ya amsa aka daura aure dare yana yi sai ana kokosa gida yace man bil bab waye a kofa sai yace mishi Sa'id da ya bude sai ga wannan malamin ne tare da wannan yarinyar da aka dora musu aure sai yace wannan diyar tashi ki ji tsoron Allah akan wannan bawan Allah kai ma ka ji tsoron Allah akan ta malaman tarihi suke cewa a wannan gidan sai da aka hudo yaro 10 maharrata alqur'ani mai girma maharratan alqur'ani mai girma me suka sa a gaba Allah da suka dogara Allah me suka fifita shari'ar Allah akan dukkan wani abin da ke hayaniyar rayuwa ce daga ka yarda da Allah Allah zai ma rayuwarka albarka abu na biyar ki kiyayi abakai da kawaye na banza sannan kuma wa du'ata su da masu kira zuwa ga bata da lalaci wanda kuma a jami'a ana samun su ita jami'a komai akwai minhum salihuna wa minhum madha duna zalika kowanne akwai a ciki zaka ga shi yasa zaka ga kullun ya'malu ala madha ala shakilatihi kaga zuran da aka zo mallam abdullahi yayi karatu a wancan wurin ana wa'azi ana karanto ayu ana fasa hadisi ana wucewa wasu kuma daga gefe suna ana kidi ana rawa to dan haka a matsayinki ta mai imani ki kiyayi abakai na banza ki kiyayi masu kira zuwa ga lalaci su ayyukan saban Allah su suke daidai da zuciyar dan Adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an nuna mishi gidan aljanna sai yaga gidan aljanna na huffat bil makari an zagaye ta gaba dayanta da abin da ran dan Adam yake kyama yanzu ki zo ki zauna ki sauri karatun nan sai kin yi gogurmaya da zuciyar ki zaki iya hada amma misali janna salula ne whatsapp ne facebook ne tiktok ne wace ce wane ne wannan sai ai awa biyu awa uku la'alla ko hamma ɗaya biki ba ana ta chatting wannan babu wani damuwa akai amma karatu fa ana zauwa daga kin zauna yake ji wani gingiri ki rika tuno cewa ya kamata ki yi kaza akwai abu kaza da ya kamata shedan yana nan yana zagaye da mu babar mu zai ba an kawata zuciyar dan Adam ta kewaye take da abin da ran shi yake abin da yake saban Allah ne to duk abin da zuciya ba ta so shine aka kewaye gidan aljanna da su shi yasa manzo Allah yake cewa duk wanda ya saba ma zuciyar shi me zai aikata alheri kenan zai an yi aikata alheri na sakamakon shi gidan aljanna manzo Allah ya ce an gwada mini gidan wuta an kewaye ta da abin da ran dan Adam yake so duk wani aikin masha hayaniya da morewa kamar da ake hadi babu morewa sai a cikin bin Allah subhanahu wataala wallahi ƙarya ne cikin saba mu Allah babu morewa turai radadam tana nan tana bibiya waɗannan abubuwan da aka kewaye gidan aljanna sai ga ita kuma wannan abun sune bata bai mata ba a wancan abun da aka kewaye gidan wuta shine abun da ya mata daka mutun ya saba wa abin da zuciyar shi take so duk idan ka sa son zuciyarka a gaba karshen ka halaka a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin duk mutumin da ya doki Allah shi ya zama to maka son zuciyarka ne daka shi yasa duk mutum mai imani namiji ko mace duk lokacin da zuciyarki ta miki wahayin kaza to kai tsaye kake aikata aiki ne sai kin dora saman sikelin mi Allah ya ce mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ki kiyayi kawaye da banza duk wanda kika ga cewa ba ta jin magana abin da zaki shine ki yi ƙoƙarin yi mata nasiha da gargadi da jan hankali gurgudan hali in kika ta ga gare ki to ki raba kaya da ita kwata kwata wacce ki shiga al'amuranki saboda addinin ki da mutuncin ki shine rayuwarki duk lokacin da wata tazo wata yar kama iska tazo ta saki gaba ta rika miki wa'ayin shedan ta lalata rayuwarki ta lalata mustaqbalin ki ta lalata miki abinir ki karshe waye ji ke kuma kin saba ma Allah subhanahu wataala kin yi huto na huto da Allah wa ina ma rayuwar take ina ma abin saba ma Allah subhanahu wataala ina rayuwar take duka abin bai wuce ba yanzu ko an jima kuma kalubalen da yake cikin rayuwa kawai dan adam in yana tuna shi wallahi ba zai saba ma Allah ba kaga yarinya ko kaga mutum a yanzu yana cikin abun burgewa abun kawa amma nan da ɗan shekaru ya abun zai kasance kai ba ɗan shekaru ba nan da sati mai zawwa ya zai kasance ba sani ba abu nawa za ka kalle shi a yanzu abun sha'awa abun burgewa amma nan da mintuntuka ɗan kaɗan Allah ya juya abun ya koma wani abu daban ya koma abun tausayi ko abun kyama daga mu bi Allah mu tsaya akan dokokin Allah duk wanda muka lura zai hana mu bi Allah wajibi ne wanda mutum mu mai shige kowane ne du'ata su masu kira na abin da ya shahi abi tafarkin shedan wanda suka hiyo a yau akan a saba ma Allah kar abi tafarkin Allah suka hiyo kuma su ake kullewa gindi su ake ba goyon baya su ake nuna cewa su ne wayayyu wanda zai bi Allah ana ga cewa ga wani abu kan ji alai abun tausayi wanda bai san inda ka sa gaba ba alhali wallahi babu wayayyen mutum kamar mutumin da yake bin Allah kai ne zaka more a nan gidan duniya kuma gobe kiyama ku ne in ajin tabarkar Allah a wajen Allah Allah yake cewa man ya'mal salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun yace falan nu'iyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikata aiki nagari bin Allah subhanahu wataala bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yake ta min zakarin aw unsa namiji ne ko mace ne fala nu'iyannahu Allah ce tabbas za mu rayar da shi hayatan tayyiba rayuwa mai dadi sannan wannan a gidan duniya kenan ko sannan gobe kiyama Allah ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun gobe kiyama za mu ba su sakamako na aikin da suka aikata a nan gidan duniya da mafi alherin abin da suka aikata a tare da yamma a baka littafin ka a hannunka na dama ka rika yawo kana cewa ha umqra'u kitabiya ku duba ku karanta littahina inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya udufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya wani moriya kai wannan moriya babu ina anhwanin yanzu misalin duniya kadarta wani dadi da kaji a baya wanda ya wuce yanzu ina yake babu shi yana kusan kamacce ne da mahulki la'alla kuma ka biyo hanyoyin saba ma Allah subhanahu wataala dadin da kaji ina yake wallahi babu shi to haka duniyar take ka to kam inta duk abin da zaka aikata na saba ma Allah subhanahu wataala hayaniyan banza ne kana bata maka kan lokaci ne zai wuce kalhul kamar mahulki yanda kasan ana mahulki ya wuce haka duniyar gaba ɗaya za ta zama dukan mahulki za a wayi gari ka allam tagna bil ams ka allam yaghnau fiha Allah ce kai ka ce duniyar ba a yi ta ba a jiya kai ka ce jiya ba ita ba ce haka Allah ya buga mana misali da rayuwar duniya kar ta ruɗe mu innama masalul hayatid dunya kama in anzalallahu minas samai fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi. Allah ce misalin duniya kamar ruwan sama ne, yanzu ka huta nan baya zaka ko ina gashin rere ne sak, amma nan da sati biyu uku hudu masu zawwa da izinin Allah in ka koma zaka ga wannan wurin gaba daya zama tsawwa shar, akai inda za a yi shibka su fito zanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, lokacin da mutum adam yake cikin jin dadin rayuwar duniya, yake cikin kuruciya da wadata da mulki, ji yake wannan abun bayan da za a yi gushi. Amma yau da gobe rayuwa fa ya za ta maida ka, za ta maida ka kamar ba kai bane jiya, wannan inda kaga ya tsanwa sharkin nan ana tahiya inda shifka ya kai inda ya kai mi zai komo yi, sai komo he sa masara, yana sa masara a kwana bi he ka je daji ka gani rere ne sak, kai ka ce ba wannan wurin bane ya tsoro da ciyawa tsanwa, to duniya kenan. Shi ma dan adam inda yake rayuwa a ban kasa, rayuwar da muke a yanzu rayuwa ne na yanzu, ka an aiho ka tun kana dan karami sai an dauke ka sai an dan ajje ka, baka san me kake ba, baka san me kake so ba, baka san kasa, baka san kasa ba. Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Allah ne huddo ku daga cikin uwayenku ku san komai ba. Duk wani wanda ake ga cewa wannan ga wani makaranci, ga wani masani, ga wani wanda ya san inda aka saka ba ilimi kaza, wallahi an yi wasu lokutan da bai san komai ba, yanzu yazo ya sani, kuma za a zo a wani lokacin da kaman ba a yi shi ba. Kana cikin wannan matakin ka zo halin kuruciya, kuna jin kunkunan ɗan burge mutane, duk inda kuka zama kuna burge mutane, duk inda kika gilma kina burge kowa, kina tahiya rayuwa tana tahiya, rana tana hutowa tana fadawa biduni shu'urin minki, har akai matakin da kana tahiya fatan jikinka zai kama ya rika nadewa, tsohon da kaga fatan jikin shi ta nade shi ma a da shekarun baya su ne matasa, amma yau fa gashi nan gaba ɗaya yara tattake ya yi tukub ya narke gaba ɗayan shi duk da gashi da ranshi, amma kace ba wacce bace ba, kai kace ba wane bane, ya tsaya da tsahuwan shi ya gagare shi sai ya yi isti'ana da me, da sanda da kyar yana dogawa, da ho shi ne in ya huta da gudu sai an yi da gaske za a kamo shi, amma sai a waye gari in ya daga kafar shi yana tantancewa da kyar za ka ga ya ajjita, yanda ka san yaro yana koyon tahiya haka dan adam zai komo. Kai duniya ba komai bace ba, Allah ruwa mana asiri ya samu gane musai abin da aikata abin da ya kamata, amma abin duka bai kai ya kawo ba, kawai rikici ne da jaraba irin dan adam, shi yasa Allah ya ce qutila al-insanu ma akfara, Allah an cika dan adam, me yasa ka fice zai ka fice wa Allah, kaman miye ma garraka ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim, miye ya rude ka miye zai sa har ka bijire wa Allah, me kake da shi bakka da komi, sannan kuma kai ba kowa bane, kai ba komi bane ba, duk abin da kai kana takama da shi a yau Allah sai barka kana rayuwa, amma kuma Allah sai amshi abin da kake takama da shi, mutun nawa za ka ga shi yau abun burgewa gobe zama abun tausayi, mutun nawa za ka ga shi abun tausayi gobe zama to abun burgewa, sunna Allah ce a bankasa ka bi Allah kawai, da haka ki bi Allah, ki kiyayi abakai da kawaye na banza da masu kira zuwa ga tafarki na banza, hanyoyi ne na shedan alkawali ya doka tsakanin shi da Allah cewa la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yufattikunna azanal an'ami wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah, zan zaune musu la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin, yace zan zaune musu kan hanyar gaskiya, zan zo musu ta dama ta hagum ta sama ta kasa, Allah da yawa daga cikin su ba za ka samu suna godiya gare ka ba, wannan shi shine abin da ke faruwa da mutanen kirki da mutanen banza a duniya, suka hiyawa yau na banza suka hiyawa, kahure suka hiyawa, basu bautawa wani Allah suka hiyawa, to don haka mu kiyaye wannan gaba ta gaba, ita ce gaba ta shidda a cikin wannan rayuwar da kike, ki zamanto yarinya mai kokari fi talabil ilmi, wajen neman ilimin da kike, kar ki bata ba kanki lokaci, kar ki zaki shiga wasu hayaniya da wasu abubuwa wanda suke na hayaniyar banza, zai halaka yin karatu,
ki tsaya da gaske ki yi karatun da ya kawo ki kyauta wajen karki za ke ke ku ne ɗan kungiya kaza an zo an hada wani committee na wani ne ma ku ne a ciki ba committee Allah ba committee Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki tsaya ki abin da ya kawo ki na karatun nan gurgure yanda zaki iya ki baza kokarin ki matuka kiga cewa kin yi abin da ya kamata kin kare kin wuce kin tanki karki zaki bata ma kanki lokaci ku ni jadda ki zama tumi kokari mujidda fi talab mai bada hamzari da kokari a bangaren da ya shahi nema abu na bakwai shine karki sake ki bakanta takardun rayuwarki rayuwa bata kare ba daga nan jami'a kadai abu ne wanda yake mustamir abu ne wanda yake mai dorewa ci gaba yake tahiya yake daga duk wani abin da kika san rashin abu ne wanda bai kamata ba aikata shi abu ne wanda yake tsageranci ne abu ne wanda yake zai danna sa takardun rayuwarki to ki kokari ki nisanci wannan abun komin yanda zuciyarki za ta jaki zuwa gare shi ki sabbara zuciyarki ki fata hakuri wannan shine kusan gabbai guda bakwai da ya kamata mu kiyaye zan ƙara bayani da wasu baitittuka da wani ya rubuta wanda yake jinjinawa da yabo zuwa ga diya musulma ta san cewa wace ce ita ba kayan banza bace ba yake cewa ya man huditi ila al-islam radiyatan wa martadaiti siwa minhaji khairin nabi yake wanda aka shirye da ke zuwa ga musulunci ki sani cewa abinda kike aikata na musulunci wani tsari ne na mafi alherin annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya karrama diyama ce ya darajta ta ya kimanta ta ya huddo ta a matsayin wata lu'u kamar addinin musulunci duk in aka bar shi kowane system aka kama wallahi bai kai musulunci ba hayaniya ce duk wanda zai kira ki ne akan ki huto ya walakantar da ke sabanin addinin musulunci addinin musulunci shi ya bayyana mace ya bayyana ya mace a matsayin wata abin alfahari abin karewa da darajtawa da kimantawa bai bar mace ba a kowane zango daga cikin zangunan rayuwarta gaba daya akan cewa ta rayu haka nan sugulum matakin mahaifinta mijinta idan zama to ba mahaifin ba mijin har akai matakin da la'alla diyanta za su zama to suke ishrafi akan ta su mata duk abin da take bukata gurgurun hali ka duba yadda addini ya karrama mace ya darajta ta kimanta ta ya huddo ta a matsayin wani abin da hidima kawai za a mata waye ma mace wannan matsayin addinin musulunci idan aure za a yi waye zai bada kuɗi namiji zai bada kuɗi shi zai je ya curu ya kullu ya san yadda zai yi bayan da za a zo a ce mishi ai aure yake so amma za a ba shi ita a sadaka ana bada mace sadaka ba ma da su mace sadaka ko mi kake da shi dole ka kashi a matsayin mi a matsayin sadaki wannan sadaki kuma haƙƙinta ne ka curu ka kullu ka kawo baliz ɗin da za ka kawo ka abin da za ka kawo a haɗa a zuwa kulle aure wa zai kama gidan da za a zauna namiji abincin da za a ci wa zai kawo namiji kayan da za a sa wa zai kawo namiji dukkan ɗawainiya ba lahiya ba wane ne ba kaza wa zai ɗauki wannan yaunin namiji ita mace kawai tana zaune ta leƙe ƙafa ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya a gama gwagwarmayar rayuwa a niƙa a tankaɗe a bakace a daidaita a huɗu komi a kawo mata garin gida wace ƙima ta kai wani ƙima babu wannan ita ce mace a musulunci yake cewa ya hurratan kad aradu ja'alaha amatan gharbiyatal aqli lakin ismaha najan aw shay min qabila hada ya hurratan ya ke enciciya yani mace a cikin musulunci ta da enci wanda waɗannan da suke kiraye-kiraye ɗan yammacin duniyar nan na akan ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza su mi suke so suna so su mera ki a matsayin baiwa matanmu da muke da suke nan da matan tura da suke can wace mace ce ake karramawa ake darajtawa wace ta hijin daɗi inda an samu namiji mai hankali matanmu nan sun hijin daɗi ba a ma haɗawa ita a can rayuwar da za a yi 50-50 ne za a yi in za ku kashe misali ka san mil a wata ita ta kado san mil kai ka kado san mil mu anan nawa za ki bada ko biye bike bada kuma dan mijin ki ya bike haka dole ne Allah ne ya dora mishi akan yi haka nan na harko liyunfiqu zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا الا وسعها اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم duka wannan dole ne wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su a cikin garantawa da kimantawa wannan duka musulunci ma mace ya mace wannan daraja babu wani tsari a cikin rayuwa wanda ya daraja mace sama da musulunci babu shi iya daga cikin wasiyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na karshe sallah da bayani akan haƙin mata yana cewa istausu bin nisa'i khaira yana cikin halin magagin mutuwa amma yana cewa istausu bin nisa'i khaira ina jan kunnanku ku kyautata zamantakewa ku tsakaninku da mata haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daga cikin wasiyoyin shi na ƙarshe sannan bai haka nan malike cewa hal yastawi man rasulullahi qa'iduha dauman mimman taqaffat khuda hammalat al-hatabi yanzu macen da take koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine jagoranta za ta zamanto daya da macen da wani arne a yau zai ce ai karkashin doka kaza wane ne kaza wane ne kaza duk mutumin da yake jan hankalin mace akan ta dole ta huto ta yi gogurmaya ta yi kafada da maza wallahi ba kimanta ta bai walakantar da ita yi ta haka ƴar uwa faltahdari min du'atil ladamira lahu ki kiyaye game da masu kira waɗanda ba su da kishi a cikin zuciyarsu yanzu ka duba irin abubuwan da ake fama cewa dole yarinya kar ta yi aure dole sai ta haure shekara 18 amma tana da shekara nawa ta balaga 11 12 13 yaran da suke aikata ayyukan da ba daidai ba su wani irin doka aka ɗauka ko wani irin mataki aka ɗauka na a hana su wannan tsakanin yarinyar da za ta riƙa yawo a saman titi tana aikata masha da wadda a cikin mutunci a cikin daraja aka aure ta aka zo ake kulawa da rayuwarta ake kula da kazansu wa yake cikin mutunci wadda take da aure yanzu dan Allah kowa babu wanda bai da misali a cikinmu irin yaran da suke lalace a cikin gari misali ka gansu abin tausayi su wace doka aka ɗauka don a tausaya musu ina haƙƙin ɗan adam yake wasu yara ya kamata a kula da haƙƙinsu in ba wa'annan ba su suka yi cancanta a kula da su amma za ka an bar su azibi don ka gane cewa su ne ake mutane a bar su azibin innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu hamminsu da gurinsu al-fahsha ta yaɗu a cikin al'umma a ce ba za ki aure ba za ki kaza ba za ki kaza ba amma kuma ga hanyoyi nan na ya za a yi ki kaza ki lalace ya za a yi ki kaza ki lalace akwai wasu alƙaluman bayani da suke bayani akan mafi ƙarantan yaro da yarinya da suka aihu a ƙasar amurka suke shi yaron shekarar 11 ita yarinya shekara 9 kuma suka aihu kuma ta aihu salim alim ba komi ba wani abin da ya same ta na cuta amma a nan me ake sai zo a yi wani detan a nuna muku a ga ta wata yarinya tana waye an mata aure an yi wane ne ta kamu da yoyon bawali an yi abin tausayi har ka ga mutane suna kuka ƙarya ne matsala ko a rayuwa waye ba ta samu nawa macen da take babban da babba da kanta kuma ta samu da wannan matsala addinin musulunci shine tsarin rayuwa duk wanda ya kauce mishi wallahi sai ya ga bakin Allah ruwa mana asiri don haka ƴar uwa musulma ke dai ki sani cewa musulunci shine abin da kike takama da shi shine darajarki shine kimarki shine daukakanki bakki da wata kima in ba a cikin wannan addinin ba bakki da wata daraja in ba karkashin wannan addinin ba haka kawai a hudoki haka danki rika gantali a saman titi ka duba ga fasikancin da ake daddadiyan mutane babu gari babu dalili duka me jaye wannan duniya ko babu tashin hankali da bala'i kamar tsiraici ne da ake hutuwa a cikin shi yarinya ta hutu a cikin tsiraici ta karkace ta karkatar da mutane ta lalace ta lalatar da mutane kuma a dare lokacin da ana ga wannan shine wayewa ina wayewa a cikin macen da za ta hutu a cikin tsiraici me abun burge a ciki wa zaki burge sai dai wadanda fi qulubihim maradun dama akwai rishin lafiya a cikin zukatansu dan kake kame kanki ki zaman to mace kamamma ki san addini shine gatan ki shine cin dauka kanki bayani na karshe a wannan zama wasu kalmomi ne kamar haka abu na farko kamar yadda an ambata a baya ki zaman to mai kokari wajen neman ilimin ki sannan kuma ilimin nan da zaki ki yi kokarin karanta abubuwan da za su iya zaman to wa haske a cikin rayuwar ki kar ki taba daukan cewa dan kin yi karatu dole ne kuma ki taka wani matakin da cewa sai kin samu irin aiki kaza kuna makamancin wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba ma matan kaɗai ba har abubuwan garin maza yana cikin abin da yake akara mu a yau mun ɗauka cewa tun daga wanda yake sai iza ka tambaye shi har wanda yake rubuta risala ta doktora duka kowa a ina yake so ya aiki yana so ya aiki ƙarƙashin gwamnati ne wannan baya yiwuwa ilimi ana yin shi saboda ka waye ƙwaƙwalwa ka ta buɗu hankalinka ya buɗu ya zamanto bakka da jumudi me yake cewa jumudi shine daskarewa ƙwaƙwalwa wannan shine matsala a cikin rayuwa to wannan matsalan na jumudul fikri iya ɗaya daga cikin matsalan da muke fama da shi a ƙasar nan matsanmu da matanmu kawai ka karanta kaza in ba kaza aka dauke ka ba kawai ƙwaƙwalwa ka batta da wani tunani wanda ya wuce wannan wannan jumudin shine yake faruwa da mutum daga sama har ƙasa kaga mutum ya mallaki miliyar 1 2 3 amma Allah bai san abin da zai rusu suna can banki aje kawai lambobin ne yake da ba zai wani abin da shi zai amfana ba talaucin da ake cewa yayi yawa yazo ya kirkira wani aiki ko wata masana'anta ko min karantanta ya dauki ɗan daidai kun mutanen da zai ba su aiki ko min karancin albashin da zai ba su ya gagare shi wannan tunanin bayya mai shi me yasa saboda jumudul fikri me kawo jumudul fikrin nan tunanin mu yanzu kana karatun boko ka gare ka dauki irin karton din da zaka dauka na diploma ka gare tunaninka na gaba ya zai ka samu aiki idan namiji ne misali namiji idan ka samu aiki to ya za a yi ka samu sharikatul hayat ya za ka samu mata ka aura ka gina gida ka sai mota ka rika hawa ka rika dauka tsumma kana sawa duk tunanin da zaka sai abincin da zaka ci bai wuce wannan ba wannan shine tunanin da yake a cikin mu bakka tunanin angonku akwai matsala kaza bakka tunanin gidanku akwai matsala kaza bakka tunanin garinku akwai matsala kaza barantana kai tunanin kasarku akwai matsala kaza ya za a ku hudda mutane daga cikin wannan tunanin daga cikin wannan matsalai wallahi irin wannan tunanin in ma akwai shi a cikin mu kadan ne shi yasa sai ga mutun yayi bulokin miliyar rika a cikin kwan ya rasa miliyar su saboda mi saboda jumul fikri kokollo a daskare take bai san mi zai rasu ba amma inda ce akwai infita akwai budewa da wayewa mi zai yi abin da shi duke shi za ta karu sannan kuma al'umman da yake rayuwa a cikin suwa za su moru da wannan kudin amma zaman to kawai kudi ne wanda ba su da wani amfani to kar mu zaman to mutane jamidai wanda ba mu da kwakwallon ba ta yi a kwakwallon mu zaman to muna sarrafa cikin abin da zai gyara mana rayuwa ka yi karatu bangare kaza zaman to a wannan bangaren duk wani abin da kake za ka iya kirkira ne zaman to wani abu sabo to ka yi kokari matuka gwargwadon da za ka iya abu na biyu duk gwagwarmayar da kake a rayuwa da kokarin da za ka yi kar ka mance daga hannu kana roƙon Allah subhanahu wataala yanzu karatu kake ko moriyar karatun wannan Allah ne kadai zai iya baka damar ka more shi sai ka ga misali wani bai yi karatun ba amma sai ka gama karatunka ka gama tara kwalin da za ka gama tarawa sai ka zama to ma'aikacin shi ne ma zalika alaihi bi aziz wannan wani abu ne mai sauki a wajen Allah da haka ka rika karatu kana daga hannu kana roƙon Allah subhanahu wataala akan ya sanya karatun da kai ka ci moriyar shi uwayenka su ci moriyar shi ya zamanto wannan abin da ka karanta wani haske ne na musamman a cikin rayuwarka kuma Allah ya gama ka Allah ya sa ka kare da iskan wannan farfajiyar lahiya ya zamanto baka zalunci wani ba wani bai zalunce ka ba baka taka ma wani bai taka ka ba dole sai ka tashi cikin dare kana adda barci ba naka bane ka tashi koda minti 30 ne a cikin kowane dare ka rika daga hannu kana roƙon Allah subhanahu wataala akan ya gyara maka rayuwarka ya sanya rayuwarka da za ka yi ta gaba ta zama to rayuwa ce mai alheri ya saka ka tsaya akan imaninka wannan wajibi ne dukkan mutum mai imani ya sa wannan tsarin a cikin rayuwarka ka tashi ka riƙa roƙon Allah subhanahu wataala abu na uku duk inda ka zauna ka bar asar ka bar wata alama na aikin alheri kin zo jami'a ya zama to committee da ake na da'awa ku ne a ciki duk wanda za ku ga ta fi tsare ta zama to ta kama hanyar banza to ku yi tsarin da za ku mata da'awa ko da ta karkashin kasa ne ko tsakanin ku da ita ne kadai ko tsakanin ke da ita kadai ku zama to wakilan Allah duk inda kuke al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar umurni da aikin alheri hali akan mumuna kin ga wacce ta yi abin da ba daidai ba ki mata nasiha gurgurdan hali da kalmomi masu kyau karki ce ina ruwana kamarinta daban kamarina daban wannan ba tunani bane mai kyau utruk asaran ka bar wani alama a cikin rayuwarka kafin ka bar duniya ka bar wata alama a cikin jami'an da kake kafin ka barta alama na alheri wanda kai ka tahi ka bari amma kuma har yanzu kwanti ɗinka na wajen Allah lada shiga yake ciki a dalilin aikin da kuka kirkira kuka bari kuma wanda suka biyo bayan ka suka hausa wannan abu suka tahi yanzu ba committee bane ayi wa'azi ayi karantar ayi wane ne ayi kaza ayi makaranta ayi wane ne wanda suka biyo generation din da za su bayo ku suka tayi aka haka wallahi din shekara dubu nawa za a jami'a tana yi ana wannan aikin kwana kamishin lada in mutum 100 nawa suka yi karatu in aka ba su misali duk mutum guda aka ba shi lada dubu su mutum 100 ne to wannan ladan nan dubu so 100 sai an ba kowanne daga cikin ku wanda ku kuka kirkiri wannan aikin wannan alheri kai wannan alheri babu ku bar lokacin ku bar tunanin ku ku ba da abin da kuke da na dukiyar ku dan a gudanar da irin waɗannan ayyuka sannan a cikin al'ummar ka da kake zaune masalan kai kai yanzu kana jami'a ga yara a cikin angon ga makwabtan ku yara ne kankana suna wani a premier wani a college wani a lycée ke kina da wani tsaraba da guzurin da zaki iya taimaka musu tara su ba su lokaci ko da minti 30 ne a kullum waɗannan su zo ki kwatanta musu ga yanda za ku wannan su a kwatanta musu ga wannan shine alherin da mutum ya kamata ya zama to ijabi a cikin al'ummar ka to irin waɗannan abubuwan idan muna yin su tabbas al'ummar mu za mu zamanto al'umma ce kyakkyawa abu na hudu na ƙarshe ki zamanto daga cikin mutane masu gaskiya wannan kuma shine sirrin rayuwa duk abin da kake ka zamanto mai gaskiya kuma ya zamanto da gaskiya kake kare zaman to al'amuran kai gaba ɗaya wuru ne sama ne kawai in karatun ne ma kawai dai da sunan ana karatun ne amma karatun ake yanzu ku tuna shekarun ku na baya lokacin da kuka yi bank ko kuma misali lokacin kuna premier ko na makamancin wannan a cikin waɗanda kuke zuwa kuna karatun nan su wane ne wanda da gaske da suke karatun wallahi kadan ne to ko a jami'a akwai irin wannan zaka samu ya zo ya tare amma shi hammin shi a ya zamanto dai shi dai akwai sunan shi a nan to an kare kawai ya ɗauki abin wani kamar wata dama ta wasu ayyuka ta wani lalaci da yake kuɗa makamancin wannan mu zamanto masu gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu dan haka ina ga ne ya kamata insha Allah ta'ala in dakata abubuwan da na ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da muka saurara Allah ba mu iko aiki da abin da muka ji ubangiji albarkanci rayuwarmu duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala mana albarka gaba da
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ربنا جل وعلا كل يوم دعوة تجيبه وجهة معانا ولي تجيبه معانا سأقول لك على جل وعلا تجيبه قوم سليم وانا كاكا انا سالي نينا نبوكو ايوانا ما لم يتجد تعبش